Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan, ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makeri. An kashe fursunonin yaki da dama na ƙasar Ukraine a lokacin da aka lalata wani gidan yari a gabashin Ukraine a wani harin makami mai linzami. A jiya Juma'a ne Rasha da Ukraine suka zargi juna da kai harin, sai dai ba iya tabbatar da ikirarin nasu ba. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce fursunoni 40 ne aka kashe, sa'annan wasu 75 suka jikata sakamakon harin da aka kai a gidan yarin da ke Olenivka, wani yanki na lardin Donetsk da ke hannun 'yan awari. Kakake 'yan awarin Rasha ya ce adadin waɗanda suka mutu ya kai 53, ya kuma zargi Kiev da kaiwa gidan yarin hari da makaman roka na Himas da Amurka ta kera. Dakarun sojin Ukraine sun musanta kai harin, inda suka ce makaman roka na Rashan sun kai hari a gidan yarin ne domin su ɓoye musgunawa da suka yi wa 'yan gidan fursun. Rahotannin kafafen yaɗa labarai a jiya Juma'a sun nuna cewa shugaban majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi za ta tashi tare da tawagar 'yan majalisa a ziyararta zuwa yankin Asiya da yammacin jiya Juma'a, amma ba a san ko tana shirin ziyara mai cike da cece-kuce a Taiwan ba. A yayin wani taron manema labarai a jiya Juma'a, Pelosi, kamar yadda ta shafa a 'yan kwanakin nan, ta ki cewa ufa a kan ranar da za ta tashi zuwa tafiyar saboda dalilan tsaro. Sai dai ta ce tafiyar tana da muhimmanci saboda shugaban Amurka Joe Biden ya jaddada yankin Asiya da tekun Pacific a manufofinsa na ƙetare, kuma majalisar tana da rawar da za ta taka a kan haka. A hali da ake ciki kuma, Amurka ta ce bata ga wata shaidar yiwuwar ayyukan sojojin ƙasar China a kan Taiwan ba, in ji mai magana da yawun fadar White House John Kirby a jiya Juma'a a lokacin da aka tambaye shi a kan yiwuwar ziyarar da shugaban majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi za ta kai a tsibirin. Kirby ya shaida wa manema labarai cewa bamu ga wani takamammen abu na zahiri game da Taiwan ba. Pelosi kuma bata tabbatar da tafiyarta da take niyyar zuwa Taiwan din ba. Tankiya a kan Taiwan ya kasance babban batu a tattaunawar ranar Alhamis ta wayar tarho tsakanin shugaban Amurka Joe Biden da shugaban China Xi Jinping. Kasar China tana ƙara ƙaimi ga ayyukan soji a yankin Taiwan na neman tursasawa gwamnatin demokaradiyya a ƙasar ta amince da ikon China. Gwamnatin Taiwan ta ce al'umman tsibirin miliyan 23 ne kawai za su iya yanke shawara a kan makomarsu, kuma yayin da take son zaman lafiya za ta kare kanta idan aka kai mata hari. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu aikin ceto sun nemi mutane da suka bata a Iran a jiya Juma'a bayan zartarewar ƙasa da kuma ambaliyar ruwa sakamakon ruwan sama da aka yi da ya sanadiyar mutuwar mutane aƙalla 53. Mahdi Valipol, shugaban ayyukan agajin gaggawa na ƙungiyar agaji ta Red Crescent, ya shaida wa gidan talabijin kasar cewa har yanzu ba a ga mutane 16 ba bayan shafe kwanaki biyu ana fama da ambaliyar ruwa da ta shafi garuruwa da ƙauyuka 400 a larina 18 cikin 31 na Iran. An rufe manyan hanyoyi da dama a kasar. Wurin da lamarin ya fi muni a jiya Juma'a shine Firuzko a gindin tsaunin Albarz da ke arewa maso gabashin babban birnin kasar Tehran, inda akalla mutane 10 suka mutu kamar yadda gwamnan Tehran Mohsen Mansouri ya shaida wa gidan talabijin kasar. Daga baya kamfanonin dillancin labaran kasar sun ambato kalamansa yana cewa kusan mutane 6 sun kuma bace. A ƙarshe, shugaban kasar Masar Abdel Fattah al-Sisi ya yi afuwa ga wasu mutane 8 da aka yanke wa hukuncin ɗauri a gidan yari, ciki har da wani ɗan jarida da wani mai bincike, kamar yadda mamba a kwamitin afuwar fatan shugaban kasa ya bayyana a jiya Juma'a. Tariq Al-Awadi, mamba na kwamitin, ya faɗa a wata sanarwa cewa an kafa kwamitin ne a watan Afrilu don sake duban shari'o'in fursunonin da suka cancanci yafiyar shugaban kasa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu duba yadda daliban kwalejin gwamnatin tarayya da Kiyawuri ke ci gaba da zama a hannun yan ta'adda a cikin daji yau fiye da shekara daya da wata biyu kenan to madalla wadannan dalibai mata yara kanana ne amma sai gashi wasu daga cikin shugabannin yan bindigan nan rahotanni sahihai sun tabbatar da cewa su mai da waɗannan yara tamkar matan su akan haka na tattauna da ɗaya daga cikin iyayen waɗannan ɗalibai na kwalejin da kuma abin da take shaida min
gaskiya ni dai babban bakin ciki na shi ne yanzu a ce ƙasa irin ta Najeriya a ce yara an kwashi yara ba hannun iyayen su ba a makaranta aka dauki yara kuma wanda ya dauki yara kenan kidnappers sun nuna cewa ba sa son su yi magana da iyayen yara sai da gwamnati tunda sun san a lokacin nan yara ƴaƴan gwamnati suna makaranta na gwamnati to amma babban abun bakin ciki shine gwamnatin Najeriya ta yi kunnen uwar shagu da matsalan yaran nan ministan ilimi yana raye ba wai baya raye ba yana jan abin da ke faruwa gwamnan Kebbi wanda makarantar take karkashin kulawan shi kenan ya zo da farko ya shafa mana mai gaba ki cewa zai iya kokarin shi to alhamdulillah ya dan iya kokarin shi saboda ya samu an kubutar da wasu yaran yanzu amma abin bakin ciki ministan ilimi na Najeriya gabaki daya na tarra makarantar nan ta federal ce amma har yau ba wani jaje ba wani tausayawa ba abin da ya taba hada mu da shi a matsayin mu na iyayen yara wanda yake idan da a ce kasan da aka ci gaba ne ba yadda za a yi irin wannan iftila'i ya faru a makaranta a ce an sa ma yara ido ko kuma an sa ma iyayen yara ido su za su ci bakin cikin su da kansu bayan yara an dauke su daga makaranta yau ko da a gida aka dauki ƴaƴan nan ba za mu kai gwamnati ba za ta share muna hawaye akan cewa an dauki mutanen ta ba ƴan kasanta amma yara da aka dauka makaranta idan muka tashi magana da yara suke wanda suka dauki yara suke ba sa son su yi magana da mu da gwamnati za su magana saboda sun san makaranta suka dauke su amma duka kowa ya yi banza da mu wanda yake kasashen da aka ci gaba ba haka nan bane mutum yana da daraja da kima a wasu kasashe wanda yake Najeriya ba haka ba sojoji wasu jami'an tsaro 'yan siyasa ba abin da ya damu kowa kawai al'amarin gaban su suke yi idan saboda sun san su ƴaƴan su suna hannun su mu talaka mu ne kawai ƴaƴan mu suke hannun ƴan ta'adda yaran mu suna can hannun ƴan ta'adda shekara ɗaya kenan da wata biyu yaran mu suna hannun ƴan ta'adda mun shiga jimami mun shiga bakin ciki mun shiga kuncin rayuwa mun yi ciwo ga munan ciwon zuciya na yau daban na gobe daban baya da za mu yi bayan mu ban mu Allah komai amma dai mu dai da mu da gwamnatin Najeriya gwamnatin tarayya ƴaƴan mu na makarantar gwamnatin tarayya ne shi yasa abin ya zam abin gaya nan gaya da yake gwamnatin tarayya daga sama har ƙasa ba mutum ɗaya wanda ya taɓa kiran mu yin wani jaji don haka idan ba su iyawa Allah zai iya kuma da mu da su Allah ya isa tsakaninmu da mu da su wallahi Allah ya isa ƴaƴanmu ƴaƴa mata sun suka saura hannun kidnappers ana can ana juya su yadda ake so ana musu abin da aka ga dama sai dai kawai alhamdulillah tun da mu muna raye addu'a inda muke musu insha Allah zai zama kariya a gare su amma dai mu da mu da su Allah ya isa nagode
wannan mafiya wacce ta yi wa gwamnati Allah ya isa ta ce wannan bakin cikin har ya sababa mata rashin lafiya.
Ni yanzu ma a haka cikin halin da nake ciki kawai dai nayi su prison time ne nake magana ba ni da lafiya muryata ba haka take ba kawai dai matsala ne ana aiki a wuya maganan ma ba a so in magana wanda zai yi tsayi ba ko kuma in dade ina magana ko kuma in magana mai karfi haka kaga shi yasa nake gana abu nake abu nan din shi yasa kuma matsaloli ne wanda suka taru suka zama wancan matsalan ne tare ya zama mun matsaloli kala daban-daban na iyaye a matsayin mu na iyaye a matsayin ka na uwa iyarka tana da rai gwamnati tana ji dogo gida ana waya da shi an san inda yake an san gidan shi an san yan uwan shi an san kowa nashi an san komai nashi amma a ce abin kunya ba a iya tracking number shi aje a kama dogo gida Allah wajen Najeriya abin nan din Najeriya gwamnatin Najeriya da shugabanninta da komai Allah wajen su wallahi tallahi ba mu suke so bakajiya suke yi dukiya suke san su tara ma yayan su kuma wallahi duk abin da suka tara ta wannan hanya saboda mu mu yi kuka su rayu da su da yayan su Allah ba zai taba ba su jin dadin rayuwa wallahi Allah ba zai taba ba su jin dadin rayuwa ba duk abin da suke nema Allah ka hana musu duniya da lahira ka hada su zaman lafiya idan muka kwanta muka kasa bacci ya Allah ka hana musu kwanciyar kabari idan sun mutu
Abu Mungadi wani babban dan jarida ne da ya gudanar da binciken kwakwaf akan sha'anin tsaro a shiyar arewa maso yammacin Najeriya
wato Malam Hassan ita shi wannan matsala na yan makarantar binne ya wuri matsala ce wanda duk wani dan Najeriya wato ya riga ya gama fahimtar ta kuma matsala ce wanda ba za a iya cewa ita matsala ce ta daban da sauran matsalolin tsaro a Najeriya ba wato sanin kowa ne waɗannan ƴan makarantar da aka kama yau fiye da shekara daya duk wani kokari da iyaye za su iya yi da al'umma ma akan samun asako su an yi amma ita gwamnati nata bangare ne abun wato ya ci tura kamar yadda ta kasa a duk sauran matsaloli na tsaro haka a matsalar binne ya wurin ma aka kasa wato abin ban takaici ne kwarai da ban tausayi a ce yan ta'adda sun kama yan makaranta kanana a cikin makaranta ta gwamnatin tarayya amma a ce gwamnatin tarayya ta kasa ceto waɗannan yaran yau fiye da shekara daya har an kai yan ta'adda sun aure waɗansu daga cikin yan makarantar nan wato an maye musu cikakka an lalata rayuwarsu kuma gwamnati tana ji tana gani ta kyale iyayensu cikin wannan huzunu kuma ta kasa ceto waɗannan kullun wato uzurin da gwamnati ke bayarwa akan al'ummomin da aka kama yan ta'adda suka kama uzurin iri ɗaya ne kullun abin da gwamnati ke cewa tana iyakacin kokarinta kullun abin da gwamnati ke cewa tana ƙari-ƙari ne don a ceto rayukan mutanen ba tare da Allahanta su ba
tsohon shugaban kungiyar yan jaridun Najeriya Malam Nasiru Zaharuddin ya ce wannan larura na ci gaba da garkuwa da ɗaliban kwalejin gwamnatin tarayya da ke Yauri idan fa gwamnati na son kubutar da su a cikin biyu abu ɗaya za ta yi
Hassan ina ganin game da yan matan Yauri waɗanda dogo gide ya tare ya rike kuma ya aure ɗaya daga cikinsu gwamnati ya kamata a ce tantinima an kubutar da yaran nan na ɗaya ko dai a bi hanyar soja ta karfin soja tunda an ce kowane lokaci dogo gidan nan yana hada yarinyar nan ma da iyayenta suna magana saboda haka za a san coordinates din da yake a iya zuwa a dauko yaran nan ko kuma idan wannan ba za ta yi ba tunda gashi ya fada cewa kudi ne za a bashi to a maimakon a bar yara a cikin daji nawa ne kudin da aka bukata a bashi ya sako su to ya kamata a ce an yi wannan akan wannan da tuna an warware wannan matsala sai dai in da ma ba a so a warware ta
a gefe guda kuma gwamnatin Najeriya na cewar ba wai ba ta damu da halin da yaran ke ciki bane amma dai tana kafa da taka tsantsan kamar yadda fadar shugaban kasa ta yi karin haske a kai menene ma abin da yasa yan bindigan nan suka bijire suke kuma ci gaba da tafka aika a wannan shiya na arewa maso yammacin Najeriya Alhaji Shadari wani jagoran yan bindiga ne a yankin.
Wala kabilanci ne da ba wannan mahalin abun gari daga noma hayar kai haka. Da zo a fara mafi karin hilani a nome sai a kuli su a ce su canza waje sai su canza ne abu ya kai kuma an ka fara kashe su. Duk yara kawai ba a barin kafa lokacin da masallacin Juma'a ba hilani ba su zuwa. lokaci ana zaune lahiya ku sai a rubu masallaci sai a fada duwa kame su sai a sake su an ka kai an ka kama ba a sake daga nan ma duka sai muka koma daji muka bar zuwa gari da fa kai ba mun ka tsare da lalurar gari to kaga daga nan sai muka mena shigo shi kenan daga abun sai ya zama hada sai gwamnati ta shiga ma yan banga tawari hilani yanzu yan fa kai ko mutum dubu na tsawo da makaman su za su zo gari kamar an ka ko bukuyin su sha mai gidan mai su zo gidan remiya a basu ba hakuki ma ana basu amma bahila ce ko bai da bindiga bahila ce duk ma yan sun kawo babura an ka ga su kashe a to kaga wannan abun yana wucewa
zai wuya wasu amma ai abun matsalar wannan ya kashe wannan wannan ya kashe wancan ai ya nuna babu riba kina wannan al'amarin ka tuko ni bangare ba
mu ba riba mu dole sai ai ba wai zabin kanmu ne ba saboda kaga wanda duk gwamnati ta shiga ma guda shi bai gajiya da hada ko tun muna koyo sai gwamnati ta shiga ma yan sa kai kaga ba mun ba koyo mun ba tsoro yanzu duk ma da za a sai iya yanzu kaga mun ba tsoro kaga haka nan ba ci riba da kasa duk ta tafar gari yanzu noma ya yi wahala.
Yauwa wannan ma ina so mu yi maganan nan wato idan kuma manoma waɗanda suke zuwa daji suna noma suna tsoron shiga saboda kar su gamu da mutane irin ku su sace su ko su halaka su kaga za a samu yunwa kina ka sai
wallahi akwai yunwa to ai mu ma ba a barin mu shiga gari kaga ba mu barin a shiga daji.
We are not sleeping. We are always on the move.
A director sadarwa a cibiyar samar da bayanai a hadkwatar tsaron Najeriya kenan. Major General Bennett Onyako ke bayanin cewar ba bacci suke ba. Sojoji da sauran jami'an tsaro suna nan suna aiki tukuru don kubutar da dukkan mutanen da ke hannun yan bindiga dadi a sassa daban-daban na kasar. Yana bukatar yan Najeriya su ci gaba da yin amana da dakarun kasar.
Let us keep trusting the military.
Sosai dai kuma tun a baya shugaban kasar Muhammadu Buhari ya baiwa dakarun kasar wa'adin cewar lalle-lalle su kubuta da waɗannan yaran 'yan makaranta na birnin Yawuri amma har yanzu shiru kake ji wai malam ya ci shirwa muna fatan Allah cikin ƙarfin ikonsa zai kubutar da ɗaliban kwalejin gwamnatin tarayya da ke Yawuri da halin yanzu ke hannun 'yan ta'adda a cikin daji da ma sauran dukkan 'yan Najeriya da halin yanzu ake garkuwa da su a dazuka daban-daban na Najeriya. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka. Sai kuma abokin aikina Nasiru Adamu El-Hikaya, Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, faji mu dauke da wani sabon shirin. Ma salam.
Sau gai da Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraro barkamu da wannan lokaci da kuma kasancewa da Abdulrahman Kabir Jani a cikin shirin da dan gari. Shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyo mara Amurka da Vision FM Katsina. To a yau a cikin shirin muna garin Tsanni cikin karamar hukumar Ɓatagarawa ta jihar Katsina kuma muna tare da Alhaji Bello Mu'azu Tsanni wanda shine magaji Tsanni domin jin su suka kafa garin Tsanni. Menene garin Tsanni ya shahara da shi?
Shi wannan gari na Tsanni tarihin shi kala biyu ne. Mu a yanzu shara ta biyu ce. An zo lokacin da aka shigo an tadda akwai rijiyoyi, akwai ganuwa, wani sa dai tukuna. Sa ne aka tadda ya zo na takiritare da aka taho da shanu. Ana tsarawa sai aka ganuwa da ƙohohi guda hudu, da rijiyoyi guda biyar, da rumbu, da murna, da randa. So kaga wannan shi ya nuna wasu sun zauna garin amma ba a san su wane ne suka zauna ba an irin kabila ne suka zauna ba a sani ba me ya fasa su ba a sani ba ina suka nuna ba a sani ba amma dai wannan abubuwan da zana ya ba dama cewa an zauna kuma mutanen nan suna noma suna rini sana'ar rini suna tuka ne kuma an yi yaki yaki kenan tunda har ga ganuwa an yi. To wannan shine kishi na farko. To kishi na biyu shine mu wanda aka shigo wajen 1804 lokacin Shehu Usman dan Hudu. A lokacin da aka sare ganoyi aka kilarin sai aka zo aka zauna. Akwai Fulani, akwai Haɗe, su ne ainihin suka shigo cikin garin. Wasu Fulani suka zauna wajen ganuwa, amma daga baya kuma sun dawo cikin gari. Tun daga wannan lokacin dai shi wanda ya tsara gidan sarautar tsannan ana kiran shi Malam Ibrahim Egi, kuma baturanke ne kuma ya zo daga Tumbukutu. Malami ne kuma makiyayi ne dabbobin shi. Sai ya shigo Katsina ya zauna a yakawa danan wajen Ɓatagarawa. To amma wannan ma yana dan ba da alaƙai tarihin ɗan ɗakawa da na gani su ma sun taho daga can sun zauna a yakawa da. To amma mu aje wannan. Akwai dai koya ɗan alaƙa
tsakani.
To lokacin da ya taho ya shigo tsanni, ya ga gidan sarautar tsanni kamar da kuka sani. Kuma shi Malam Ibrahim Egi din nan kamar da ce muku sulhe ne baturenke ne. Yana da ‘ya’ya kamar kusan 60 kamar yadda zai tarihi ya bada na gidan. Akwai maza akwai mata. Ya kafa wannan gidan sarauta a 1804, to kusan shekara 200 da wani abu kenan. Kuma wannan tsatsan nashi dai har yanzu su suke sarautun nan, ba a samu cira ba.
Kuma da tsatsan shi
ne? Shi ya taho kamar da ce muku daga mutumin Tumbukutu ne daga Tunis ya zo Katsina ya taho kwan Ɓatagarawa ya zo ya kawo da zo tsanni. Shi magaji Malam Ibrahim Egi mai ilimi ne ya fara sarauta tsanni daga 1804 zuwa 1814 ya yi sarauta tsanni. Kuma gidan sarauta yana nan inda har yanzu kuma gidan sarauta. Da Allah ya anshirar shi sai ɗan shi magaji Umaru sai aka ɗashe magaji tsanni a shekara ta 1814 zuwa ta 1837. Shi ma da Allah ya anshi da ne na shi ya anshi ransa. Sai kuma aka yi magaji Halilu, shi ma da ne na Ibrahim Egi, shi kuma ya sarauta tsanni daga 1837 zuwa 1851. To ni ma lokacin da kakana wancan magaji Bello ya rasu kuma aka haife ni 1953, akwai wata mata shi magaji Bello sai an ta hinga tsoro mahaifina. Sai aka yi sai ta ce an samu Bello kuma an samu mai nasara. Mawarin ake ce mai Bello mai nasara. To shi shekara shi 40 yana sarautar kasar tsanni. Kuma kasar tsannin nan ta kunshi akwai Haɗiya da aka yi. Haɗiyan nan lokacin akwai Rahaje magaji ce aka mai zuwa karkashin tsanni. Akwai Tarno magaji ce aka mai zuwa karkashin tsanni. So a lokacin nan ana majin na wasu aka rarrage wasu magadai aka kara wasu. Shi mahaifina ya yi zama da waɗannan magadai guda uku, yana magaji a maga wajen magaji biyu a raye ba farni da ba sha ba. Daga nan da ya rasu 1993 bayan shekara 40 sai aka ba yayanmu ɗanshi magaji Bala Zayana Ma'azu wanda yake jika ne na Ibrahim Egi kenan. Shi kuma ya shekara daga 1993 zuwa 2005 shekara 12 yana sarautar tsanni. Sai Allah ya mai wa'adi sai ni kuma Allah ya bani ni Alhaji Bello Ma'azu mai nasara. An naɗa ni 22 ga watan Satumba 2005.
To yanzu dai waɗanne irin kabilu ke cikin wannan gari?
To ai kabilunmu dai ba su wuce ba Hausa Fulani sai bare-bare.
Me ya bambanta wannan gari da sauran ƙauyukan da ke makwabtaka da shi? Akwai wani abu na tarihi da garin yake da shi?
To ai akwai kamar yadda na ga muka yanzu cewa ga abubuwan da muka taras wanda ma mu muke fata yanzu da inda aka ci gaba ne kamata ya yi a zo a sa kimiyya archaeologist din nan su zo su binciki rijiyoyin da shi shekara nawa ma wannan gari ne. Tunda ai wannan shi zai bayar a san shekara nawa. Tunda ai yanzu duk abin muka faɗi mu zama mu ne na biyu. Zama an ɗaya bamu sanar da aka ki bamu san gista inda a gina tsanni ba. Tunda ga ganuwa an tadda ga rijiyoyi har yanzu muna aiki da rijiyoyin nan. Ga marna inda ake rini suna nan mun tadda su. Ga rumbu ga randa kaga bamu je sanin yawan shekarun to da za a yi mun wancin sauran wannan wannan abun ma tarihi ne
na to kamar me wannan gari ya shahara da shi musamman sun yaki ne koko noma koko kiwo
yakin ma an yi domin ita da sanin nan tunda aka shigo ganin nan ba a taba sintu yaki ba akwai dan baskori kamar yadda wajen mura tsauri ya ambata ya zo amma shi bai yaki tsanni ba don ga tarihi mahaifiyar shi tana da alaka da tsanni saboda haka sai kewaye ya sayi tsaurin bai yaki ya tsanni ba shi dan baskori kuma muna da har yanzu mutanen tsanni ba su da tsoro muna da abun gara sannan kuma manoma ne masu kiwo ne saboda haka sana'o'inmu dai ba su wuce kiwo sai yanzu ne da ilimin zamani ya zo ake garawa da aikin gwamnati
akwai wani kirari ko take da ake yi ma wannan gari na sani
kiran ta dai ana cewa tsanni kowa sarki ko dunya kowa da hula to akwai wannan abubuwan domin in dai a da filadarci bai shin tsoro tsanni babu tsoro don kamar yadda ake gaya mana ma a lokacin nan in ɗan ɗaka zai taho tsanni daga dutsen ma yana zuwa bakin gari can sai ya samu an saro tsarki an zo saboda takarar mutane to dama akwai takarance amma dai abubuwa da sauki yanzu amma dai dama mun ba mu da tsoro
yanzu haka akwai wani kalubale da garin sanin yake fuskanta da za a so mahukunta su ji domin ɗaukar mataki
mu alhamdulillahi lokacin gwamnatin Umaru Musa an mana jiya secondary school muna da MDJ ta asibitin nan mu ba ba wanda ya damu mu yanzu irin ya samu na dam dinmu da ake noman rani kuma an samu mu hitila muna da rutan sarki muna da ma'aikata gwargwado so kusan ba abin da ya fi dai yanzu gyara dam din domin masu noman rani su samu abin yi yara su samu abin yi
to masu sauraro a nan za mu ɗiga ma shirin aya a madadin wanda aka ji mu da shi Alhaji Bello Ma'azu Sani daga gidan rediyon muryar Amurka Abdulrahman Kabir Jani ke sallama da ku
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.